نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى شرندا بقي دوات جماد الآخرة شكرة تدبو هجرة من زنسيرة أن محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da tara ga watan 2 shekara ta 2021 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqaddi sahih wallafa rabbu malami al-sheikh Abdul Salam ibn Birjis Al Abdul Karim Allah ya ji kamalan da rahmarsa dan uwa ajiya mun fara karatu ne a cikin babin da yake bayani game da iyalan gidan Annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi al-mutaqaddi sahih fi ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam a gurgujen mun ji bayanin su wane ne iyalan gidan Annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma yadda wasu daga cikin firkoki na bid'a kamar shi'a suka kishiyanci ahlus sunna wajen mafhumin me ake nufi ma da iyalan gidan annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan mallam ya kawo mana hadisin zaid bin arqam wanda yake cikin sahih muslim hadisin ghadirukum wasiya ta annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi da yawa sahabbai game da abubuwa guda biyu siriki alqur'ani mai girma sannan kuma su kula da haƙin iyalan gidansa su ba su martabar su da darajar su sakamakon abinda ya faru tsakanin sayyidina ali ibnu abi talib Allah ya ƙara masa yarda da wasu daga cikin sahabbai Allah ya ƙara masa yarda na rashin fahimta wanda ɗan uwa sun ji bayani game kamar yadda ya gabata yadda in shi'a suke ɗaukar wannan hadisi da har ranar idi suka maida wannan rana da wannan abin ya faru ranar 18 ga watan Dhulhajj malati qala ibn kafir rahimahullah fi tafsirih babban malamin tafsiri ibn kafir Allah ya masa rahama ya fada a cikin littafin sa na tafsiri yace wala nunkiru alwasata bi ahli albayt yace ba ma inkarin wasitin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yayi game da iyalan gidansa game da amutunta su a martaba su a darajanta su yace mu ahli sunna ba ma inkarin wannan ko kadan wal amra bil ihsan ilaihim kamar yadda ba ma inkarin umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na a kyautata musu wa ihtiramihim da kuma girmama su wa ikramihim da mutunta su fa innahum min dhurriyyatin tahiratin saboda su'al baiti mutane ne da suke daga zuriya tsarkakakkiya zuriyar annabta zuriyatun ba'dhuha min ba'dhin kin min ashrafi baitin wujida ala wajhi al-ard sun fito daga mafi girman gida da aka taba samu a doran kasa akwai gidan da yafi martaba da tsarki da mutunci kamar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi tun daga tarihin duniya daga farkonta zuwa ƙarshenta babu gida mafi tsarki kamar gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to mu sani waɗannan bayan Allah fa sun fito ne ta tsatsan wannan gidan to kaga ko saboda wannan za a kalle su da wancan kallo a mutunta su a martaba su a kimanta su yadda ya kamata mallai yace fakhran wa hasaban wa nasaban wajen alfahari da girmamawa da kuma nasaba dukkan waɗannan bangarori guda uku za a kalle su ta wannan bangaren sai malai ce wala siyama idza kanu muttabi'ina lisunnatin nabi lisunnatin nabawiyyati as-sahihati al-wadihati al-jaliyya ite musamman ma idan waɗannan ahlul baitin sun kasance masu bi ne na sunnar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce take ingantacciya a fili karara wajen fito da bayanai na addinin musulunci abinda malaka yake so ya ce mana shine ahlus sunna wal jama'a suna girmama iyalan gidan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman iyalan gidan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke ruko da sunnar kakan nasu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta dan di yadda mutun yake kokarin nasabta kansa cewa shi jikan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne to sai aka yi rashin sa'a kuma koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tayi gaba shi kuma yayi yamma kaga wancan mutunci da girmamawa da ya kamata a bashi abin da zai same ta ba dama ya same ta ne sakamakon damfaruwa da musuluncin da kakansa yazo da shi ruko da sunnar da kakansa yazo da shi shine abin da ya bashi wancan mutunci shi sa zaku ga a cikin wanda suke zabani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai waɗanda ƴan uwansa ne na jini amma kuma sakamakon raba gari da suka yi da addinin sa sai kasance ba su da kowane irin mutunci yanzu mu dauki babban misali Abu Lahab waye Abu Lahab Abu Lahab babban annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wancan dai Abu Lahab din da aya ta sauka akan sa tabbat yada abi lahabin wa tabba babba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa da shi wannan Abu Lahab din da su al-Abbas ibn Abdul Muttalib wanda ƴaƴansa da jikokin suna cikin alul baiti da baban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdullahi dukkanin su mahaifinsa dai shine Abdul Muttalib amma kun ga lokacin da ya fandarewa addinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me faru da shi Allah madaukakin sarki daga saman bakwai saukar da aya ya tsine masa albarka da ya taba addinin ya taba wanda aka aika da addinin Allah madaukakin sarki yayi fushi da shi da shi da matarsa yace hannaye guda biyu na Abu Lahab sun halaka da duk abin da ya tara Allah madaukakin sarki tun a duniya ya masa alƙawarin wuta yace sai silanaran za ta lahab zai shiga wuta ma abociyar ruruwa da shi da matarsa Allah madaukakin sarki ya musu wannan abin tun a duniya to yanzu ina waccan nasaba tasa da take da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai masa amfani bata yi masa amfani ba yankuwa bata yi masa amfani ba yayin da kuma waɗanda ake gani bakar fata ne mutanen habasha ne suna da alaka da habasha ko eritrea kamar yadda ya tabbata irin su bilal ake gani su kuma ba kowa ba ne asalinsu ma bayi ne suka samu martaba uliya a cikin addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar musu da martaba ta musamman a cikin addinin musulunci me dalili saboda wancan imanin nasu ashe kun ga barbar babban nasaba mai karfi da take hada mutun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne imani da shi da bin sunnarsa ba mai martaba kai ta jini ba shi yasa kada ku manta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a farfarkon da'awa haka ya rinka kiran danginsa da iyalan gidansa yana cewa yaquba nu hashim yaquba nu abdul muttalib yaquba nu wani ku yi imani da ni ku bi ni a matsayina na manzo har ya gangaro yana kiransa ɗaya bayan ɗaya ya safiya ya wanci ya rinka kiransu har sai da ya gangaro kan essa wacce ce tsoka ce ta jikinsa fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mata ya fatima salini min mali ma shi'iti yace yake fatima ki tambaye duk abin da kike bukata daga cikin dukiyata ke ɗata ce zan ɗauka na baki yace amma la ughni anki min Allah shay'an yace wallahi idan baki imani ba babu abin da zan yi amfanar da ki a wajen Allah madaukakin sarki kun ga kuwa mai kankatke ersa wacce yake ce mata fatima tu babu atun minni fatima wata tsoka ce daga jikina abin da yake cutar da ni yana cutar da ita abin da yake cutar da ita yana cutar da ni inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk irin wannan soyayya da yake mata idan annabi yana zaune a gidansa nana fatima ta zo ganin gida daga gidan mijinta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tashi yake ji ya taro ta rungume ta sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya da yake tsakanin sa da ita amma yace mata wallahi idan baki imani ba babu abin da zan yi amfanar da ki ina fata an fahimta to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya gawa ƴarsa wacce yake irin wannan soyayyar haka ya kuma kai da ka zo a ƙarshen lokaci a ƙarshen zamani ƙarshen duniya bakai imani ko kuma baka bi sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda ya kamata ba kawai ka je ka rinka fakewa da cewa kai jikan annabi ne zaka yi abin da kaga dama ta za ka samu tsira ƴan uwa ko shakka babu ƴan uwa wannan rubin shedan ne wallahi da wasa da yake da kwalan mutan da wasa da yake da kwalan mutan wanda da yawa duk mutumin da kaga yana kokarin nasabta kansa zuwa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wasa da addinin Allah madaukakin sarki idan ka bi diddigi ba ka bi silsila sai kaga anya ma wannan nasaban ma akwai ta kuwa anya ma gaskiya ce nasaba kuwa saboda haka babban abin da zai kwaci mutum a wajen Allah madaukakin sarki shine bin sa da sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan uwa wannan shine abin da malaike su ji hankalin mu zuwa gare shi yace kama kana alaihi salafuhum kamar yadda magabata manya manya daga cikin Ahlul Bait suka kasance kal Abbas wa bani kamar al Abbas ibn Abdul Muttalib da ayyansa sa Abdullah ibn Abbas al Fadl ibn Abbas da sauran wanda suka zo a tsadar su haka suka dukkan su sun yi imani da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun tebaki Annabi sun karfafe shi bayan kasancewar su ƴan uwansa wannan shine abin da ya kwace su a wajen Allah madaukakin sarki suka kasance suna cikin albashir din da Allah madaukakin sarki yake wasa bai da aljanna su ma sun shiga ciki bayan nasaba ga kuma imani ga kuma taimako wa aliyin wa ahli baitihi kamar sayyidina ali dan abi talib da iyalan gidansa gaba daya shi ma yayi imani ƴaƴansa alhasan da alhusain da sauran ƴaƴansa da suka zo a tsadansa duk sun imani da Allah madaukakin sarki da manzansa kuma sun bi shi sau da kafa wa zurriyatihi da zurriyarsa radiyallahu anhum ajma'in Allah madaukakin sarki ya ji kansu gaba daya malai ce intaha maganar da aka ciro daga ibn kafirin Allah kara masa rahama ta kare anan wajen sai malai ce wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalan gidan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi azwajuhu kada man tafa akwai matansa suna ciki me yasa malai ya saurari ya kawo wannan saboda bayanin da ne mana jiya cewa akwai wadanda suke gani cewa a tafau ba za a tabbasa matayen annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a cikin iyalan gidansa ba su sun yi fada sun tada jijiyar wuya akan dan me za a sa matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin iyalan gidansa abin da yasa ko saboda a cikin matan annabi akwai nana Aisha akwai nana Hafsa da sauran mata wanda nana Aisha ai yar gidan wace ce sayyidina Abubakar nana Hafsa a gidan wace ce a gidan sayyidina Umar su kuma waɗannan mutane babu makiyansu a duniya kamar sayyidina Abubakar sayyidina Umar ba wanda suka tsana ba sa su a duniya kamar sayyidina Abubakar sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda
amin
to idan aka ce matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iyalansa ne da na Aisha ta shigo ciki da na Hafsa ta shigo ciki su kuma bakin cikin suke to shi yasa duk yadda za a yi su kore sai sun kore to shi yasa malam yamar ma zai ce mana kada man tafi matayen su suna ciki ba wai wannan magana ba bukata a ce sai a rinka faɗa cewa matan mutum suna cikin iyalinsa wannan ai gwaranci ne a zo a ce matan ka suna cikin iyalinka da Allah zaka ji wannan magana sai bawon Allah in ka ji ce matan kafa iyalinka ce to me kenan wannan ai tasirul hasili ne abu ne da yake akwai shi kuma sai ake fadan shi to me kenan to amma saboda akwai wasu masu gurbataccen tunani masu bakwakwalwa da suke ganin cewa matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa ciki kuma suna sawa mutane dafin nasu yana shiga to shi yasa dole a rinka wankewa mutane tunani ana ga musu cewa waɗansu abin da suke faɗa ba daidai bane abin da yake daidai shine abin da dai aka sani abin da fitra ta tabbata a kansa matayensa iyalansa shi yasa ake kawo irin wannan malai ce qala ta'ala fi siyaqi muqatabatihinna Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin lokacin da yake kawo siyaqin magana da yake da matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa qarna fi buyutikunna ya ku matan gidan annabta masu tsarki da daraja da mutunci wanda Allah subhanahu wataala ya hana auren ɗaya daga cikin su koda bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda girman su kowaye mutum a duniya idan ya mutu matarsa halakci akan wani da zarar ta gama idda idan kana bukata sai ka je ka miƙa application kowane ne ku a duniya amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa har abada matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iyayen kowa ne a cikin mu'mini shi yasa ba a taba samun inda ya ta zama uwa ba sai akan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar akan iyayensu na Hafsa da na Aisha su suka haife su amma kuma sun zamto iyayensu annabi aula bil mu'minina min anfusihim azwajuhu ummahatuhum mata yasa iyayen mu'mini saboda haka taya za mutun ya uwarsa ba za ta yi ba to shi yasa mata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iyayenmu menene gaba daya saboda mutunci saboda matan sa ne a duniya ko matan sa ne a can Allah kara musu yarda
amin
wa qarra fi buyutikunna Allah madaukar sarki yake magana da su yace ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku rinka fita irin fitar jahiliya farko irin yadda mata na jahiliya farko maguzancin farko suke fita bakin su ba cikakke shiga sannan kuma fita kode yushi lokacin da mace ta ga dama kawai za ta fita da uzuri ba uzuri kawai yawan gantali za su fita sannan fita ce da suke ba tare da cikakke shiga ba Allah madaukakin sarki yake wa matan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi fadakarwa da cewa su ba irin waɗancan bane su zauna a gidajen su kada su ringa irin wancan fitar da matan jahiliyan farko suke Allah madaukakin sarki yace wa qimnas salata ku tsaye da sallah wa atinaz zakata ku bayar da zakka wa ati'na Allah wa rasulahu ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzansa biyayya innama kadai yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa Allah madaukakin sarki yana so ne ya tafiyar muku da datti da kazanta ahlal bait ya ku iyalan gida wa yutahhirakum tatheera ya kuma tsarkake ku tsarkakewa wai lokacin da ake wannan magana duk fa bai abinda aka faɗa ba wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrajal jahili tabla duk kowa ya dare su ake amma kai ana zuwa wajen innama duk fa abin a hade yake a ture yake a dunkule yake a waje guda amma ana zuwa nan wajen innama yuridu Allah sai suka ce to nan kuma banda su banda su sai suka zare su ba Allah ya zare su ba ba manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya zare su ba ba sahabbai suka zare su babu wani sahabi da wani tunani irin wannan ya taba zuwa cikin zuciyarsa wanda ayar ta sauka a lokacin su da zafin ta da dumudumin ta amma su da suka zo da karshe kawai suka ce ai banda su sai kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kurna ma yutila kutuna abinda ake karantawa fi buyuti kunna a cikin gidajenku a cikin dakin nana Aisha dakin nana Hafsa dakin nana Sauda dakin nana Zainab a cikin dakunan su ake saukar da wahayi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana kwance a dakin su ko yana zaune ko yana wani abu mala'ika jibril zai saukar masa da wahayi a cikin dakunan su wace falsafa wannan yan uwa a cikin dakunan su ake saukar da wahayi shine Allah madaukakin sarki yake tuna musu wace ni'ima cewa kurna ma yutila fi buyuti kunna ku tuna abinda ake karantawa a cikin dakunan ku min ayatillahi na ayoyin Allah madaukakin sarki wal hikma da kuma sunnoni na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi alkitab shine alqur'ani الحكمة تتي سنة أن افتراد أمتي سأرت بتأغريش إن الله كان لطيفا خبيرا إمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي كتوا دك إندك لا أتكين القرآن الكتاب يازو سنة الحكمة تازو أقصد شيئتي الكتاب القرآن كان الحكمة كما سنة أن افتراد أمتي سأرت بتأغريش أكيني في زاوي القرآن الديوة سألما أقصد يتي يتلو عليهم آيات الله والحكمة يتلو عليهم آيات الله والحكمة حكا فوانا الكتاب أبن ديكي نفي القرآن الحكمة فا سنة تو كتنا أبن ديكي كرن تاو أتكين أكونا كنا القرآن لكم السنة عن نفس إرادة أمسي سأرى تبتع قريش ألا ما أكين سركي إن الله كان لطيفا خبيرا حكيك ألا ما أكين سركي مي توس ساواني قبائنسا كما خبيرا قررين وزن باسو لابارا أبن دسك أي كتا قال ابن كفير رحمه الله في تفسيره مالك أرك ترو منا مغانا ابن كفير أتكين تفسيرنسا Allah ya ji kamalan da rahama yace hadhihi al-ayatu wannan aya da muka karanta yanzu a sama nassun fi dukhuli azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ahli al-bait hahuna yace nassi ne a wajen shigar matayen annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin ahli al-bait in aka ce abu nassi to abin da yake karara akwai abin da suke cewa nassi akwai abin da suke cewa ihtimali ihtimali shine abin zai iya dauka ba lalle ne shiga lokaci guda ba amma zai iya dauka amma duk abin da kaje an ce kaza nassi ne to karara ne kamar rana ce lokacin azhar kaga ta fito karara sosai babu abin da zai kare ta to babu wani abin da zai zo ya kautar da shi a ce ba haka yake to haka wannan ayat take nuna cewa matan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi su ne wanda za su fara shiga cikin iyalin gidansa kamar ma wani ya shigo malaici li annahunna sababu nuzulil aya saboda su matan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi su ne ma sababin da aya ta sauka duk ayoyin an saukar da su ne saboda su tun daga farko mai da na karanto mana jiya وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا ما ليس دك أبندك آية سوك سبود الشي wannan abin shi yake fara shiga ƙarƙashin wannan ayar kafin wani abu ya shigo daga ciki akwai abin da malami suke cewa al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab ana lura duk lokacin da aya ta sauka to akan lura da gamewar lafazin ayar ba da takaitaccen sababin da aya ta sauka saboda wannan ba kun ga abin da aya ta sauka saboda shi shine abu na farko da aya ta sauka saboda shi ko to amma abin zai iya faraduwa ya budu wanda ba ayar ta sauka saboda shi ba su ma su shigo ina fata an fahimta to haka al'amarin yake malai yace imma wahadahu ala qawli ko dai ya kasance abinda ayar ta sauka saboda shi shine kadai zai iya shiga wannan sa ba zai iya shiga ba aw ma ghairihi ala sahihi ko kuma abinda ayar ta sauka saboda shi ya shiga cikin ma'anar ayar sannan abinda ba shi ba idan aka fada da abin wasu abubuwan ba za su iya shigowa wannan wanda zan ce shine yafi inganci انتهى مغانا دا اكتو دا غمال ابن كثير تاتيكي انا وزن مالتي فدخل في هذه الآية امير المؤمنين علي بن ابي طالب شيسا وانا آية دا تسوكا سيكا سنسي سيدنا علي بن ابي طالب ياشي غتكي اللا كارا مسير دا واتو كما يدنا فقاجي انقوان lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rufe iyalansa da nana Fatima da Sayyidina Ali da Hassan da Husaini a cikin bargo yace waɗannan su ne iyalan gidana na gaya muku cewa nana Ummu Salama ɗakin ta abin ya faru wanda tana gefe tace ya Rasulullahi ni ma ina tare da ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innaki ala khairin ko anti ala khairin ke kina kan wani alkhairi sai malami suka ce me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai shigo ita cikin wannan bargon ba suka ce saboda sayyidina ali ibn abi talib yana cikin bargon sayyidina ali ibn abi talib kuma ba muharraman matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bane a lokacin ina fata an fahimta kun ga babu yadda dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sayyidina ali a cikin bargon kuma ya shigo da matar sa ciki an fahimta tunda dama asali su ne iyalan gidan to ke kina kan alkhairi ki dama ke iyalan gida ce ina fata an fahimta su ma waɗannan da ayyuka ba kansu ta sauka ba to su ma sun shigo ciki shine abin da malamai suka bada amsa akan sa saboda haka ba wai ya ki shigo da ita bane dan cewa ke ki koma gefe ke baki a ciki a'a ba haka bane shine amsar da malamai suka bayar shi sai sai malai yace sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ma ya shiga cikin iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan aya ta sauka akan batar sa wa Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka nan da Fatima yar gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ma ta shiga ciki wal Hasan wal Husain radiyallahu anhum da al Hasan da al Husain Allah ya kara musu yarda ajma'ina gaba ɗayan su li hadisi Aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin uwar mu'minai na Aisha Allah ya kara mata yarda tace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito wata asbahi wa alaihi mirqun murahhal min sha'rin aswad a jikin shi akwai wani mayafi wanda yake akwai ƴan hotunan siddin doki ko abin matokarin siddi a jikin mayafin nashi irin ɗan zane-zane ne aka yi na hotunan siddin doki ko abin da ya kama da ka a jikin mayafin nashi a dan malamai suke cewa babu laifi abin da ba shi da rai idan aka yi zanensa a jikin bango ko a jikin kaya ko abin da ya kama da ka zanen da addinin musulunci ya hana hoton da addinin musulunci ya hana shi ne abin da yake da rai mutum ya zana mutum mutum ya zana dabba mutum ya zana abin da yake da rai wannan addinin musulunci kai tsaye ya haramta shi ya hana shi su ne kuma Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a kallafa musu ran tashin kiyama a ce sai sun busa musu rai ba za kuma su iya ba a cikin hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ashaddu an-nasi azaba yawmal qiyama al-musawwir mafiya tsananin azaba ran tashin al-kiyama daga cikin su akwai masu yin hotuna su ne masu zana hoton mutum ko abin da yake da rai a cikin su addinin musulunci ya ne wannan amma abin da ba shi da rai wannan babu laifi kamar hoton ruwa hoton dutse hoton bishiya wannan duk malami suka ce babu laifi insha Allah ta'ala to a cikin mayafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai hotuna na hoton matokarin siddi irin abin da suke cewa ar-raha wanda min sha'rin aswad an yi shi ne daga bakin gashi fa ja al-hasan ibn ali sai al-hasan dan ali yazo fa adakhalahu sai annabi ya shigar da shi cikin wannan mayafin kuma ja al-husayn sannan sai dan uwansa al-Husayn yazo fa dakhala ma awshi ma shiga cikin mayafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi tare da shi thumma ja'at fatimatu sannan sai mahaifiyar su fatima tazo fa adkhalaha annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya shigar da ita cikin wannan mayafi thumma ja'a aliyun sannan ali dan abi talib shi ma yazo fa adkhalahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya shigar da shi tare da su cikin wannan mayafi nasa mai albarka thumma qala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna ma yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira ya dauko wancan ayar ta suratul azab ya karanta yace kadai Allah subhanahu wataala yana nufin ya tafiyar muku da kazanta da gare ku ya ku iyalan gida ya kuma tsarkake ku tsarkakewa kamar abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa bayan matansa da ayar ta soka akai kuma fa kuna cikin iyalan gidana kuma ɗan daki na ne kuma na waje na ne kamar abin da yake ga ya muskil su ma sun shiga ciki ina fata an fahimta to amma kun ga su waɗancan sai suka ce a ai waɗannan kadai su ne suka shiga cikin ahlul bait duk wanda ba su ba ba ahlul bait bane wanda wannan ko kuskure ne babba kamar yadda muka yi bayani jiya muka ce inda a ce su kadai ne ahlul bait to su kadai su ya kamata a takaita a matsayin sunan ahlul bait duk wanda ba su ba ba ahlul bait bane duk sauran ƴaƴan sayyidina Husayn kusan guda 10 da suka ba su halifanci a bayansa su ƴan shi'a ke da suka ba wa ƴaƴan sayyidina Husayn halifanci a bayansa ba ta cikin wannan bargon gaba daya to wai sasa a ciki kenan babu ina fata an fahimta saboda haka abinda ake nufi da ahlul bait ƴan uwa su ne iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masu tsarki sannan babu wani rashin jituwa ko gaba ko kiyayya tsakanin sayyidina Ali da iyalan gidansa da sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda wasu suke riyawa dan za ku ji karerai kala-kala idan kuna bin littafin su gwanda ma kada ku ji cewa sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shine yazo nana Fatima tana da ciki ya nubshe ta a ciki ko ya buga mata kofa tana da ciki tebarin sa ko abin da ya kamata haka banda suke nunawa kenan kamar wata gaba ce baka Muawiya dan Abu Sufyan shi ya kashe sayyidina Hassan ya bashi guba yace haka bayan soyayya ce mai karfi a tsakanin su yanzu kalli sayyidina Ali dan Abi Talib da sayyidina Umar wato abin mamaki kuma abin jin dadi shine wannan kissar ko wannan riwayar hatta al-Ittifaq shi a ta tabbata cewa sayyidina Umar dan Khattab ya aure ɗan gidan sayyidina Ali Ummu Kulthum ƴar gidan sayyidina Ali kuma ƴar gidan Nana Fatima sayyidina Umar yace kai ai ba za ta yi ba ni ma sai na hada jini da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai na aure irin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa ba sayyidina Ali yace na ga aika kuma gurbin ina ciki sayyidina Ali yace to ka je za ta fito idan tai maka shikenan na baka an daura aure saboda haka sayyidina Ali sayyidina Umar zai je zauna aka aika ta da dan abu ta kawo masa matsayin amirul mu'minina tazo ta kawo masa abu na sha haka tazo sai ya ce to ai ke dukkin rufe ko ina an sa hijabi ko ina an kir ce to ta zai danga ko akwai wani abin da bai mun ban gani tace ya haka amirul mu'minina ina ganin ka a matsayin dattijo shikenan sai ta juya ta tafi ya ce to ai an bani ke mata ta cike to haka akai aure sayyidina Umar dan Khattab ya aure ta yasa ɗan uwa saboda Allah ta yaza sayyidina Ali dan Abi Talib makiyin sa yadda ake fada kiyayyar fa ɗan uwa kamar yadda baba Hushe yake cewa kamar annabi da shaydan wallahi yadda ake fadar abin ma yafi haka ta yaza ya dauki makiyin sa irin wannan ya bayan aisha ta cikin sa kuma jikar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan akwai kiyayya a cikin yayin sayyidina Ali dan Abi Talib akwai Umar akwai Abubakar akwai Usman takwaraye musu waɗancan manyan mutanen abokan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka taimake shi su shi ma kuma suka taimake shi saboda haka sai musu takwara a cikin ayyansa akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar akwai Umar akwai Uthman duk takwaraye musu yanzu mutumin da yake maka irin wannan kiyaye sunan sa ma kana so ne yanzu su waɗanda suke yin shi a kaje gidan su kaga zaka Abubakar a ciki zaka ga Umar zaka ga Uthman ba za ka gani ba za ka ga Aisha ba za ka ga Hafsa ba za ka ga Hafsa ba na'am ƙwarai da gaske ƙwarai a yi wannan zaka ce annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ina bayani akan shi sayyidina Ali da su sayyidina Abubakar sayyidina Umar babu wani yanzu sayyidina Umar dan Khattabi babu wanda yake shawara da shi kaf a cikin ƴan fadarsa dan sayyidina Umar shine fara yin majalisar shura majalisar shura wanda duk abin da zai idan ya taso addinin musulunci sai ya tara su a neman shawara shi ya fara asasa wannan abu to na gaba gaba wanda yake neman shawara shine sayyidina Ali idan abi rikici sai ya ce a nemo Abul Hasan a nemo Abul Hasan me kake gani me ra'ayinka in ya fada sai ya ce to alhamdulillah yace kai wallahi duk kasar da babu irinka Allah kada ya zo Allah kada Allah ya bani ikon zama a cikin ta dan ba alheri a cikin ta Abul Hasan jituwa ce da soyayya mai kyau sayyidina Ali ibn Abi Talib lokacin da sayyidina Umar ya mutu yayi kuka da idan sai ya kuka yace Allah ka shaida wallahi babu wani mutum da nake fatan na hadu da Allah madaukin sarki da irin aikin sa kamar sayyidina Umar sayyidina Ali ibn Abi Talib nake fada wannan yanzu mutum da za a ce makiyinka irin wannan ta za a karɓe masa irin wannan yaba to shi sa ƴan uwa kwata kwata babu wani abin da yake na rashin jituwa wallahi ko kadan tsakanin sahabbai da ahlul bait komai ɗaya idan ka ce rashin jituwa da sauransu a bai faru can dana ai babu inda baya faruwa irin wannan abubuwa amma dai a ce gaba da iyaya wannan babu shi Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ahlul bait da ganin girman su da mutunta su da darajar su Allah madaukakin sarki ya kashe mu muna san su ya tashe mu muna san su ya kuma hada mu tare da su ranar tashin alkiyama amin duk wanda baya san su kuma Allah madaukakin sarki ya nisa da su amin shine addu'a da za a yi duk wanda yake zagin su yake ci musu mutunci ranar tashin alkiyama idan Allah ya tashi ya tashe shi to Allah ya raba shi da su duk inda za su je shi kada Allah ya kai shi nan wajen amin shine kawai addu'a da za a yi yawa su mun san makomar su insha Allah ta'ala ina ce makomar su aljanna to shi kuma musulmi mutun da baby sun ce aljanna ta iyayen sai da sauran su to sai su je su shiga Allah ya samu dace dan uwa abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah
ay sakara alkhairi